de 2014, j'ai donné ma vie au Seigneur.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da sahihanci abinci da magunguna ta Najeriya ta rufe sananniyar kasuwar nan ta Aba da ke jihar Abia, wadda ta yi kaurin suna wajen hada-hadar jabun kayayyakin abinci da na sha da na magunguna. Akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can anjima idan mun bude layukan mu domin bayyana ra'ayi. Za mu kuma kawo muku shirin yanayi da muhalli. To amma kafin duka waɗannan, ga Hafiz ya zo da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an tarayya da na yanki a Washington DC da ke nan Amurka sun faɗa a yau Alhamis cewa babu wanda ya tsira da ransa biyo bayan wani karo a sama tsakanin jirgin fasinja na kamfanin American Airlines da wani jirgi mai saukar ungul na sojin Amurka a kusa da Washington da daren ranar Laraba. Sannan ana ci gaba da aikin zakulo garowakin. Jirgin na American Airlines, wanda PSA Airlines ke aiki da shi, yana dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 64, yayin da jirgi mai saukar ungulu yake dauke da ma'aikata 3 da aka bayyana a matsayin jirgin bayar da horo. Jiragen biyu sun yi karo yayin da jirgin fasinjan ke dab da inda zai sauka a filin jirgin sama na Reagan da ke wajen Washington a Arlington na jihar Virginia, sannan ya fada cikin kogin Fort Mac da ke kusa da filin jirgin saman. A wani taron manema labarai a filin jirgin a ranar Alhamis, shugaban hukumar kashe gobara da kai agajin gaggawa na birnin Washington DC, John Dinelli, ya ce ma'aikatan gaggawa sun kai dauki na kiran da suka samu daga filin jirgin da misalin karfe 8:48 na dare agogon yankin, da yake nuna cewa an yi hatsarin jirgi a kusa da filin jirgin saman. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an sako wasu mutum 8 da aka yi garkuwa da su, da suka hada da 'yan Isra'ila 3 da 'yan kasar Thailand 5 a ranar Alhamis, yayin da Isra'ila da kungiyar Hamas suka yi musaya ta 3 na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita ta wuta don dakatar da yaƙi na tsawon watanni 15 a Gaza. An sako sojan Isra'ila a Gambaga ga kungiyar agaji ta Red Cross a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza. Sannan sun tafi Isra'ila, inda ta sake haduwa da iyayenta. Mun gode Allah da muka kai wannan lokaci, kuma jarumarmu a gamta dawo gare mu bayan kwanaki 482 a hannun abokan gaba, a cewar wata sanarwa da iyalan Barga suka fitar. Sa'o'i bayan haka, ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross sun bita cikin wani yanayi mai cike da rudanin cunkoson jama'a a kudancin birnin Khan Yunus na Gaza, don kai wasu 'yan Isra'ila 2 da 'yan kasar Thailand ga sojojin Isra'ila. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Uganda ta tabbatar da bullar cutar Ebola a Kampala, babban birnin kasar, inda aka tabbatar da majinyanci na farko ya mutu daga cutar a ranar Laraba, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana. Mara lafiyar wani ma'aikacin jinya ne a asibitin Mulago da ke babban birnin kasar, tun da farko ya nemi magani a wurare daban-daban ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi. Majinyacin ya gamu da gazawar gaɓoɓi da yawa, kuma ya mutu a asibitin Mulago National Referral a ranar 29 ga watan Janairun da ya wuce. Samfuran da aka ɗauka bayan mutuwar sun tabbatar da cutar Ebola samfurin Sudan mai saurin yaduwa, a cewar ma'aikatar. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum 4 a garin Sumi da ke arewa maso gabashin kasar. Gwamnatin yankin Sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afka wani dogon ginin bene, kuma harin ya kuma jikkata mutum 9. Ranar sojan Ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakarun Rasha suka harbo cikin dare. Sojojin sun ce an harbo jiragen ne a yankunan Chakhasi, Dnipro, Kherson, Kharkova, Kyiv, Poltava, Odessa, Sumy da Zhytomyr. Gwamnan Odessa Oleh Kipa ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa tarkacen jirgin mara matuƙi ya lalata wasu gidaje guda biyu, wurin ajiyar hatsi da kuma asibiti. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta harbo jirage marasa matuƙa uku na Ukraine a cikin dare a Belgorod da wasu jirage marasa matuƙa biyu a Bryansk. Daga ƙarshe, shugaba Paul Kagame ya ce Rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke dannawa kudanci a ranar Alhamis a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan da suka kwace babban birnin Goma. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan sojojin Rwanda sun yi tattaki a Goma a cikin wannan makon, kuma a halin yanzu sun doshi Bukavu, babban birnin lardin Kivu ta kudu da ke makwabtaka da shi, a wani rikici mafi girma tun shekara ta 2012 da aka kwashe shekaru da dama ana gwabza faɗa. Ƙasar Rwanda dai na fuskantar suka daga ƙasashen duniya kan matakan da take ɗauka a gabashin Congo, inda ta sha shiga tsakani kai tsaye ko kuma ta hannun yin mayakan sa kai a cikin shekaru 30 da suka gabata bayan kisan kiyashi da aka yi a ƙasar Rwanda. Sai dai yawaitar kushewa da ake yi, wanda ya haɗa da Jamus ta soke tattaunawar bayar da agaji tare da Rwanda da Birtaniya da ke barazana hana tallafin dala miliyan 40 na duk shekara, ba shi da wani tasiri a fili. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumar kula da sahihancin abinci da magunguna ta Najeriya, wato NAFDAC, ta bayyana dalilanta na rufe babbar kasuwar Aba da ke jihar Abia a yankin kudu maso gabashin kasar, wadda ta yi suna sosai a hada-hadar kasuwancin jabun kayayyakin ci da na sha da kuma magunguna. Hukumar ta NAFDAC ta ce wannan kasuwar na zama wata babbar barazana da ke da hatsarin gaske ga lafiya da kuma rayuwar jama'a. Wakilin mu Lamido Abubakar Sokoto ya kuma na da ƙarin bayani.
Hukumar dai ta NAFDAC ta ce kasuwar dai ta shiga sigar zama wata alloba a ƙasar na hada-hadar kayayyakin jabu masu hatsari ga rayuwar jama'a. Wannan ta'asar dai ta samar da kayayyakin jabu ya sa hukumar ta NAFDAC ta rufe kasuwar Dungurungum. Mr. Martins Oliamide shi ne shugaban hukumar ta NAFDAC da ke yankin kudu maso gabashin kasar.
There's no kind of drinks we are looking for in Nigeria that is not being manufactured here.
Yana cewa ne muna sane da cewar Najeriya a yanzu babu wasu kayayyakin lemu na roba da na kwalba da babu jabinsu, kuma ba su ɗauke da rijistar hukumar NAFDAC a duk faɗin tarayyar ƙasar nan, kuma zai wuya ka bambanta su, kuma duk ire-irensu ne aka samu a wannan kasuwa ta Aba. Ba za mu taɓa lamun cewa ba da hakan ya ci gaba, kuma tunin gwamnan jihar Abia ya ba mu dama mu kakkaɓe duk wasu ɓata gari musamman da lalatattun kaya. Na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya da suka faɗa hannun sayen jabin kayayyaki musamman na magunguna, ga ma abin da suke cewa. Wannan tana cewa ne sunana Amaka, ta ce ni manaja ce a wani kamfani kuma na sha sayen jabin magunguna, kuma jabin lemun kwalba ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na Najeriya, kuma mataki dai da aka ɗauka abin yabawa ne. Ita ma wannan ta ce.
It's good that the market was shut because I was a victim last week.
Ta ce ra'ayina ya yi daidai musamman matakin da aka ɗauka na dakatar da jabin magunguna, ko a shekaran jiya ma sai da na saya wani jabin magani bayan na yi amfani da shi na fahimta baya da NAFDAC number. Masana harkokin magani dai na ci gaba da tsokaci dangane da jabin magunguna a ƙasar. Mustapha Ahmad wani masani ne na ingantattun magunguna a Najeriya.
Hakan ne, akwai babban kalubale gaskiya wajen yawaitan magungunan jabu a cikin kasuwanninmu ko kuma a fannin lafiya. To kokarin da pharmacists suke yi wajen ba da services nasu shine ana iya kokari a tabbatar an kawo magungunan daga sources masu kyau. To akan samu bata gari da dama gaskiya da suke shigo da magani bai bi ta hannun NAFTAC an duba ba nan ban jabu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Tage da Lamido Abubakar, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga bude layukan mu, mu soma da wannan shirin na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali kan batun samar da makamashi mai tsafta da kuma wayar da kan al'umma kan wannan batu na makamashi mai tsafta. Sunana Aisha Mu'azu. Kasashe a fadin duniya suna kokarin rungumar sabbin hanyoyin samar da makamashi mai tsafta kuma mai dorewa, wato fasahohin zamani masu amfani da abubuwan da ba sa gushewa kamar iska, ruwa, rana da dai makamantansu, sannan ba sa fitar da gurbatacciyar iskar carbon. A taron sauyin yanayi na COP26 wanda ya gudana a birnin Glasgow, Najeriya ta yi alkawarin daina gurbata muhalli da iskar carbon zuwa shekarar 2060, sannan ta samar da dokar sauyin yanayi wanda zai bata damar cimma wannan manufa. Sannan wanda ake kyautata zaton zai yi tasiri a fannin samar da ayyukan yi da ake karancin su a kasar. Wai shin wani mataki kasar take dauka don ganin cewa ta cimma wannan manufa tata? Tambayar kenan da nayi wa injiniya Yahaya Ahmad, shugaban wata kungiya mai zaman kanta Developmental Association of Renewable Energies a Kaduna.
Wato tabbas a Najeriya muna da wato arzikin makamashi sosai, wannan makamashi masu tsafta ko kuma mara gurbata yanayi. Amma dai a ce daga hasken rana, gashi muna da shagulun ranar ma muke yi. In ana rana musamman yanzu sai ga mutane suna kokarin neman inuwa ko kuma musamman karkashin bishiyoyi a zauna a yi harkokin da za a yi. Sannan ga mu da iska kuma wurare da dama, ko iska kamar su Katsina, su Jos da irin su Maiduguri haka. Sannan kuma ga mu da ruwa, wannan dai ruwa na rafi da koguna da abin nan ga sunan da yawa iri-iri ba ma adadinsu inda za mu kirga ma. Sannan kuma ga mu da iskar teku, bakin gaɓar tekunmu, abin da ya kama tun daga Badagiri har zuwa Kalaba, kusan kilomita 800 zuwa 2000 kenan, muna da iska daga teku. To waɗannan duk da za a yi amfani da su, za a daure a dage a yi amfani da su, da amma ba ma bukatar komai kuma har ma sauran ƙasashen nahiyar Afirka ta Yamma duk za mu iya ba su makamashi ko kuma wutar lantarki. To amma abin takaici shi ne sai kaga an yi watsi da wannan, ana nan dai ana ta kan wai a yi thermal energy ne, wato a yi amfani da gas ko kuma man fetur, ana kona su ana samar da makamashi wanda kuma bai isa ma kuma yana gurɓata yanayin ma gaba ɗaya. Alhali kuwa hasken ranar ma kawai domin ko ina ƙasar nan akwai rana, hasken ranar ma kawai in za a yi amfani da su, kai ba ma ƙasar gaba ɗaya ba, a ce za a ɗauki yankin Maiduguri, yankin Borno da Yobe inda suke da hamadar nan, a ce duk za a yi amfani da wannan filin hamadar a kafa waɗannan na'urorin wanda ake ce musu solar panels masu kawo wutar lantarki. Wato nan kawai a waɗannan jihohin biyu kawai in za a yi amfani da su sun isa a ba Najeriya duk wuta gaba ɗaya. Kuma abin nan ba wai ba za a iya yi ba ne, za a iya yi, akwai halin da za a yan ma ba yi ɗin, aka ranci kuɗi aka yi ɗin, kuɗin nan zai dawo a kan wato kuɗin da mutane ke biya da kuma wasu taimako da za a samu da ƙasashen waje kamar Shirin Ɗinkin Duniya inda ake ba da abin da ake kira carbon credit. Wato duk inda aka yi ƙoƙari aka daina gurɓata yanayi ta hanyar fidda hayaƙi, wato carbon dioxide mai gurɓata yanayi, duk kowane ton na hayaƙi da aka daina amfani da shi aka ɗau wani mataki wanda zai daina amfani da wannan fito da wannan hayaƙin, to ana bada wani tallafi ko kuma kuɗi da ake kira carbon credit. Ka duk wannan ba mu amfani da su. To abin ta kai sai ka ce wai shugabanni ba sa gani ne ko ba su sani ba ne ko me ke kawo irin waɗannan, gaskiya ba sani ba. Amma inda Najeriya take yanzu da ba za a ce ana ƙarancin makamashi ba, musamman mu a nan arewa. gamu da ranan da ruwan da komai, amma ba fasahar da za a iya bi ko kuma an ki a waɗannan fasahohin, sai ga cewa da an ɗan yi wani ɗan tarzoma kaɗan ko kuma da gangan ma ka samu wasu ‘yan ta’adda ko kuma ‘yan banga a ce sun je sun kada wasu hanyoyin kawo wutar lantarki zuwa arewa, sai ga an kaman kwanakin baya da aka yi an yi kusan sati biyu ko sati uku na ba wutar gaba ɗaya, wai saboda ‘yan ta’adda sun je sun yi menene hanya abin nan sai an gyara, kuma har yanzu ana cikin wannan matsalar. To kin ga ko aka tambaye ni ina Najeriya ta kasance, Najeriya tana nan a baya-baya kasashen ma da ba su da ranan, kamar mu sun ci gaba sosai sosai, alal misali a Jamus yanzu inda ranan da muke da shi suna da rabin sama, ai da sun ci gaba, amma duk da haka amfani da suke da makamashin ranan ma duniyar ma gaba ɗaya, wanda China ina jin ba wanda yake gaban su kan amfani da hasken rana.
Shi kuma masanin sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis ya yi ƙarin haske akan wata mukalar da ya gabatar mai taken Green Energy and Climate Change, A Pathway for Sustainable Development in Zamfara State, Nigeria, wato makamashi mai tsafta da sauyin yanayi, hanyoyin samar da ci gaba mai ɗorewa a jihar Zamfara a Nigeria.
Na yi wannan presentation din akan green energy da kuma climate change, riba da matsalolin suke faruwa da kuma rashin sanin yi climate change da kuma yi green energy a jimla ciki nan, saboda mutanen suna da rashin fahimta za a ce ko kuma a ce ba a ma san me ake nufi da climate ba, wani ma idan ka ce mishi climate zai kamar me kake nufi da climate, saboda ba a ganin abu ya nuna kun za a iya cewa kashi da rake daga matsalar climate change. To komai dai kawai ana da rukun daji ne ba a san ya abin yake tafiya ba, to shi muke da ƙara wayar da kan al'umma game da ni green energy kuma climate change, sannan kuma ya zai taimaka ma al'ummar mu musamman yankin mu na Zamfara da ma arewacin Najeriya gaba daya. Akwai ƙarancin sanayya da fahimta na wannan ɓangaren, shi ta ɗaya tafi kin kuma sai ne magana akai game da ci gaba ta fannin amfani da wannan solutions wanda suke da su taimaka, kamar irin solar da aka shigo da shi ne a samu wutar lantarki ba wadda aka yi layin gari ta can shekarun baya ba, ta city ta wadda ake jiranci da ruwa, kuma kamar irin gas cooker ake aiki da shi yanzu wanda kin da ba kamar da wanda ake aiki da su da kamar irin itacen da ake ɗebowa daga daji a zuwa kowane ko kuma gawai. To muna son arawa da kan al'umma a daina zuwa ana katsa itace cikin daji ana ƙara emitting wannan carbon ɗin, yana taimaka dumama yanayi wanda hashi ne ke ƙara affecting wasu abubuwa, ana samun rashin ruwa, ana samun fari, ana samun ƙarancin wannan, kuma at the end of the day zai impacting population am tunda koyaushe ana ƙara samun ƙaruwa mutane, kuma sai ga in turn wannan matsalar ta climate change za ta zo daga baya ta ba mu matsala gidan samun abincin mu. Kuma alhamdulillah bayan ma na gama wannan presentation ɗin cikin sati ɗaya ma sai ga shi commissioner na fannin muhalli ga shi da kansa ma zai magana akan abun, kuma lallai na ji daɗi sosai gaskiya da na ga su yi magana a cikin ana jin maganar mu kuma an saurari abin da muka faɗa. Gurgudu alhamdulillah gwamnati ma ta yi magana akan shi cewa kar a saki sare itace haka nan ba tare da an shuka wasu ba, kuma an sa kuma an ja layi dangane da masu wannan ayyukan.
To a matsayin ka na masanin wannan al'amari na sauyin yanayi, abinda gwamnati take yunkurin yi na sanya iyaka a ɓangaren sare itatuwa abu ne mai kyau, sai dai akwai wani kalubale da ake yawan fuskanta a wannan fanni. Ba wai ba doka ba, akwai dokar, amma kuma tabbatar da ita sai kasance matsala. Ko akwai wata shawara da kake gani ya kamata gwamnati ko kuma hukumomi da suke da alhakin ɗaukan wannan mataki su yi amfani da shi don tabbatar da cewa an kiyaye kuma an hukunta duk wanda aka samu da saba wannan doka?
Nake da farko kin ga abin da ne magana akan shi ma sai da nayi wannan presentation din nawa, na ƙara ƙarfafa magana game da policy ko dokokin. Eh abin da kawai kenan ba a tabbatar cewa lalle mutane sun bi wannan dokokin, saboda an sha yin waɗannan dokokin an tasawa kala-kala, kuma har yanzu ana kan sawa din, but amma still ba wani canji, saboda ita kanta gwamnati din an so ta sai bata mai da hankali sosai game da wannan bagiren ba. So nan ne ake samu wannan problem. So abin da zan bada shawara a nan shi ne na daidai wannan a tabbata an karfafa wannan dokokin na daya kenan. Na biyu kuma ita kanta gwamnati za ta yi haɗin gwiwa da kamar irin NGOs haka masu kula da waɗannan abubuwa, tunda mukan muna aiki da wasu NGOs wanda suke advocating for waɗanga issue na climate change da amfani da clean energy. So ta yi dinga yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan, da kuma sauran mutane ma irin wanda suke individually ko kuma a matsayin ƙungiyoyi. Idan cewa akwai wani haɗin gwiwa ɗin ana ƙara wa kuma kan al'umma game da matsalolin da ke tattare da shi wannan issue na climate.
Mai sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take cewa ku huta lafiya.
Tuma da la lokaci yayi da zamu bude layukan mu don ba ku damar bayyana ra'ayi kamar yadda muka ambata can farko kan yawaitar jabun kayan ci da na sha da ma magunguna a kasashen mu na nahiyar Afirka da kuma yadda suke shafuwar rayuwar ku. Lambar da za a kira ita ce 0202-980-6850, amma sai an fara da saka alamar tarawa da daya sannan a zuba waɗannan lambobin. Yanzu haka muna da mai kiran mu na farko daga Zamfara, wake kan layi daga jihar Zamfara.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan amininka ne kuma abokinka daga Zamfara, Nasiru Hussaini mai Gwanjo ke maka fatan alheri.
To madalla malam Nasiru, menene ra'ayinka?
Ra'ayina na ji magana da kake a kai ne da cewa sama sama mai rediyon ne ke a kan aiki yake magana ma saboda rediyon na daina sauƙewa.
Muna magana akan yawaitar jabun magunguna da kayan abinci da kayan shaye-shaye da ake yi na jabu waɗanda ba su da lambar hukuma ta NAFDA ko abu makamancin haka.
Gaskiya abin yana addaba mutane a wasu Najeriya. Za ka ga an ɗauko magunguna an zo an ajiye su a cikin kemis ta isna ya kuma ɗauko na kayayyakin su. Ka ga yara wanda za su je makaranta ko direbobi suna an sa suna kayayyakin abin ya tashi hankali. Yara daga cikin Afirka ga ake yawan samun asarar a nan arewa maso yamma. Kiran da muke yi gaskiya hukumar NDRA ta ɗauki mataki da fara a kan waɗanda da ke faruwa a kan wannan muyagun koyi yana addaban al'umma musamman kasan mu arewacin Najeriya.
To madalla, to muna godiya ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Bela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To madalla, a bayyana mana ra'ayi.
A giganin gaskiya yana da kyau ta hukuma da take kula da waɗannan miyagun ƙwayoyi ta tsaurara bincike da kuma gudanar da aikin ta yadda ya dace. Saboda mun lura da yanayin da miyagun ƙwayoyi kusan abin ya zama ruwan dare ga duniya. Sako-sako, lungu-lungu ana sarrafansu kuma ana sayar da su ba yanda ya kamata ba. Ya kamata ce a ɗauki matakai saboda gudun abin da zai biyu ba. Muna fatan hukumar yangele tana ji kuma za ta ɗauki matakan da ya dace a tashi lafiya.
To muna godiya. Bari mu je jihar Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum. Ya kokari aiki?
A lafiya alhamdulillah.
Ya san kishin Najeriya daga nan kalama kuma kaba a jihar Kaduna.
Na'am.
Gaskiyan al'amari na ji ana magana kan abin da shafi harkan siyasa ko
ba harkan siyasa muke magana. Muna maganan yawaitar jabun kayayyaki irin lemun sha da wasu abubuwa waɗanda ba su da rijista da kuma ma magunguna waɗanda suke na jabu a Najeriya.
Na'am. To gaskiyan al'amari wannan abu ya riga da ya yi kamari a Najeriya. Ni fa kana ji abin da yake bani mamaki. Za ka ga hukumominmu suna fita kasashen duniya suna ga yanayin yadda suke tsare-tsare su na kula da lafiyan al'ummomin kasashen. To amma kuma mu a Najeriya musamman za ka ga hukumomin suna sanya masa ga an yi durus da abu. To kiran nake son yi ma ainihin hukumar Najeriya ya kamata su sa ido a irin waɗannan abubuwan, kamfanonin da suke sarrafa waɗannan abubuwan waɗansu da suke marasa ke da suke jawo ma mutane da dudori.
To madalla, to muna godiya. Bari mu nufi jihar Bauchi saboda lokaci. Wake kan layi a jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To madalla, a bayyana ra'ayi.
To ra'ayina lallai wannan yana da kyau ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su bude waɗannan ofisoshi na kula da waɗannan haƙƙoƙi a ƙananan hukumomi. Idan aka bude ofisoshi a ƙananan hukumomi shi ne zai ba da dama su kula da ko'ina lungu da saƙo. In aka bude ofisoshi a ƙananan hukumomi lallai zai taimaka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To bari mu je makwabciyar Najeriya a jamhuriyar Nijar. Da wa muke tare a Nijar? Na Nijar kana tare da mu? Ba ma jin ka sosai.
Ina tare da ku.
Yawwa, wake kan layi.
Assalamu alaikum Faruk Sayyidina.
Wa alaikum.
Magana Umama Al-Ali shugaban kullum murri Arewa dangane da cikin jamhuriyar Nijar. Lalle kamar Najeriya ya kamata kamar ƙungiyoyi su an da ke cikin kayi da aka kira kai masa da shi da kuma ganin mun sai sai Niger akwai kaya na fare akwai wanda ba na fare kuma sai an yi na fare kin sai su kuma su yi mu shabu kuma da magungunan da aka zafa ana kawo nan nijar mana ta akwai wasu kuma sun yi cikin sabai ba sai magungunan su ba kuma ana kawo sun ana son matsalar kasu ya gode muke America kuma ma Allah ya shiga kullum bare a redo don jiya ga hori jiya
to madalla sai kuma jihar Kebbi wa muke tare da shi a Kebbi
salamu alaikum
wa alaikum assalam
na faru ku sai na kana magana da dan Asabe mai fata yauri
to mallan dan Asabe menene ra'ayi
ko ra'ayi da gaskiya su sabilillahi idan muka dubi halin da Najeriya take ciki daga iyaka gaskiya akwai bargurgin jami'an tsaro waɗanda suke buri ana shigowa da wasu faramtattun kaya waɗanda ba su dace ba gaskiya ya kamata a ɗauki mataki sannan nan cikin Najeriya duk inda aka samu ana buga menene waɗanda bai tamba wanda ba ba su da laki ya kamata gaskiya a musu tsoron nufiya a musu hukunci mai tsanani to wannan shi ne ra'ayina.
To madalla muna godiya dan Asabe bari mu je jihar Kaduna wake kan laya jihar Kaduna.
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
Na'am.
To gaskiya yawaitan jagun magunguna da na abinci abu ne wanda yake damun ƙasa ta Najeriya matuƙa. Kiran dai da zan yi yana da kyau ga hukumomi su zage damtsi su yi aiki tsakaninsu da Allah duk inda aka kama irin waɗannan yana da kyau a hukunta sannan mu jama'a yana da kyau duk abin da za mu siya mu dinga duba expiring date din shi in har za ka sai magani ko abinci kaga babu wannan alaman da ake rubuta ma kar ma ka siya
to madalla
shi na jabin wani ba ma sa rubuta ga baki daya
to muna godiya kwarai da gaske
ba mu dama mu kula da lafiyar mu da abubuwa da dama
to madalla muna godiya bari mu je jamhuriyar Niger saboda karancin lokaci sai a rika takaitawa wake kan laye a Niger
to kuna tare da mai sauraron ku Abdul Kassu ne muke ingar wadatawa jamhuriyar Niger ni magana ta da zani shi ne jan hankali ne zani lalle wannan mataki da an ka doka na bincike magungunan jabo da kayan ya abinci ya musu gaskiya abu ne mai kyau ya kamata a tsaya tsakani da Allah duk wanda an ka kama da wannan laifi to ka kai aikin ta kuma a nan hukunci kuma a hoti iyakoki abubuwan da ke shigowa can da masu shigowa nan kasashen mu na Afirka saboda suna ɓata rayuwar matasa don matasa su ne irin manyan gurbi na magungunan na abincin da kawo kuma yana kira da al'umma da Allah wannan mataki da an ka ɗauka na binciken kayan jabo da Allah a karɓe shi da hannu jirgi.
To madalla to muna godiya kwarai da gaske da wannan kiran da ma dukkan waɗanda suka sami dama da ma waɗanda ba su samu ba da fatan Allah ya kyautata mana al'ummominmu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Jami'an tarayya da na yanki a Washington DC da ke nan Amurka sun faɗa a yau Alhamis cewa babu wanda ya tsira da ransa biyo bayan wani karo a sama tsakanin jirgin fasinja na kamfanin American Airlines da wani jirgi mai saukar ungulu na sojin Amurka a kusa da Washington da daren ranar Laraba. Sannan ana ci gaba da aikin zakulo gawarwakin. Jirgin na American Airlines wanda PSA Airlines ke aiki da shi yana dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 64 yayin da jirgi mai saukar ungulu yake dauke da ma'aikata 3 da aka bayyana a matsayin jirgin bayar da horo. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an sako wasu mutane 8 da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan Isra'ila 3 da 'yan kasar Thailand 5 a ranar Alhamis. Yayin da Isra'ila da kungiyar Hamas suka yi musayata 3 na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yaƙi na tsawon watanni 15. An sako sojar Isra'ila a Gambaga ga kungiyar agaji ta Red Cross a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza. Sannan sun tafi Isra'ila inda ta sake haɗuwa da iyalanta. Kasar Uganda ta tabbatar da bullar cutar Ebola a Kampala babban birnin kasar inda aka tabbatar da majinyacin na farko ya mutu daga cutar a ranar Laraba kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana. Mara lafiyar wani ma'aikacin jinya ne a asibitin Mulago da ke babban birnin kasar tunda farko ya nemi magani a wurare daban-daban ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill Andrade. Ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.